ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا يني ناهدو جوانا أزميني البركة وانا يني نجمعة ديري دا يني ناهدو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو دا تدري هدو دا 40 دا بيو wanda ya daidai da 16 ga watan biyu a watan hudu na 2021. A cikin wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi da ke Mariri, wanda muka saba haduwa daidai wannan lokaci domin fassara wasu daga cikin ayoyin Alkur'ani mai girma, muna roƙon Allah Maɗaukacin Sarki ya samu dace, kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji muke sauraro. Muna cikin Suratul Hajj, sura mai albarka, sura ta 22, inda za mu tashi aya ta 58, wallazina hajaru. نعم.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
نعم.
ليدخلنهم
والذين هاجروا ودن دسكيو هجرة في سبيل الله دن الله سبود الدين الله ثم قتلوا سنعك بأك كشسو أو ماتوا كوسك متوا لا يرزقنهم الله تبس Ubangiji ta'ala zai azurta su rizkan hasana, wani irin arziki mai kyau. Wa inna allaha la huwa khairur raziqin, lallai Ubangiji ta'ala shi ne mafi alkhairin masu bayar da azurki, ko kuma mafi alkhairin masu azurtawa. Wannan aya malamai suka ce tana nuna falalar hijira, wanda masu hijiran nan Allah yana maganar muhajirun wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina. Hijira ba karamin aiki ba ne, ba za ka gane cewa aiki ce ba sai a karan kanka ba wai hijira ba idan ba kunta ta kama ka ta kwana ɗaya ko ta kwana biyu, ka bar gida ka yi tafiya, ko da gurin da ka je guri ne da wala Allah kana da cikakken yanci, kai ko da wani hotel ka je ka kama sai ka ji gurba, alamar gurba, bakunta da rashin jin daɗin barin gidan da nisa ga barin iyalai da rashin nutsuwar rashin sabo da rashin unsi. Menene al'unsi? Ka samu wahsha, wato ka rika jin rashin daɗi. Ina abokan hira? Ina wanda aka saba? Lokutan da ka saba zuwa guraren sana'arka, guraren sallah, guraren hirarka, guraren haɗuwarka da jama'a, duk ya tsaya cak, kuma ba tafiya ce ta wulakanci ba, tafiya ce ta mutunci. Sai na kuma a ce duk kishiyar wannan ce, ba shiri tafiyar, ba zato ba tsammani ba kama shirya mata ba kila da sanda ka fita kila ana neman ka da gudu ka fita ka ga magana shiri bai taso ba baka kwasa abinda kake so ka kwasa ba sanan baka ma san inda zaka ba ko kuma ka kaddare yanzu irin wayannan gurare da ake kashe-kashe ɗan gudun hijira ake cewa ko kana ji ana cewa ɗan gudun hijira ne idan ka hasko su a labarai kana ganin su a wulakance cikin damuwa suna kuka an rikita su an kore su daga gidajensu ba su shirya ba ko a shekaran jiya kana ji a labarai an kai hari da Masaka ake cewa ko wadda ta yi iyaka da Nijar ne ko Kamaru mutane aka ce sama da 100,000 sun bar gidajensu sun gudu ba zato ba tsammani ana cikin azumin nan kana tunanin za ka sha ruwa cikin iyalanka an ba sama matarka ta yi can 'ya'yanka sun yi can kai ka yi can abokanka sun yi can kuma wani an rabu kenan ka je ka tare da gurin zama ba shi da kyau gurin kwanciya ba shi da kyau sai inda aka ce raɗe kuma ana yi ana tsoronka babu abinci mai kyau ba ruwa mai kyau ba komai na nutsuwa haka sahabban nan suka rika yin hijira amma saboda Allah suna so su tsira da addini ba laifin komai suka yi ba shi yasa Allah ya kira su da suna al-muhajiruna ake ji da wannan suna ake jinjina shi da yanzu muke magana da malamin ne yake cewa ko tafiyar da sahabbai suka yi daga Makka ko daga Madina zuwa Tabuka kilomita wajen 1,000 a doki a raƙumi a ƙasa kuma ana cikin irin wannan tsananin zafin da ya fi na yanzu ai ba a banza Allah yake cewa la tanfiru fil har munafukai suke cewa la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra kai yanzu kana azumi ne kawai yini guda baka ci abinci ba kana neman ruwan sanyi ka dube da ce layi har kankara wai layi ake masa ake neman gurin sanyi ake neman inuwa ake nema a ɗan jika jiki yini kadai to za ka gane duk wanda ya zagi sahabbai ya shiga uku ya lalace kuma ba zai albarka ba wallahi suka yi hijira to ba wannan firgitin kadai ba sun baro dukiyarsu sun baro iyalansu sun baro shagunansu Suhaib ibn Sinan ar-Rumi Abu Yahya Suhaib ar-Rumi haka ya taso yayi kudi yayi dukiya dan Makka ne aka sace shi yana yaro aka yi kasar Rum da shi har ya fara manta larabcin bakinsa saboda ya koma Rum wanda ya tashi dawowa har larabcin ya fara bata ana ce mishi ar-Rumi ba wai dan an haife shi a Rum ba Suhaib ibn Sinan ar-Rumi dan kabilar Tain Tamimi Allah ya taimake shi ya dawo ya samu arziki a garin Makka haka ya haƙura da dukiyarsa shago store supermarket manya ya haƙura da ita ya kukkulle yana tunanin zai dawo wata ran suka tare shi a hanya kowa ya zara kibiya me kuke so ne suka ce dukiyarka da kabaro ita muke son mu kullunta inna baku mu kullun za ku kyale ni je in haɗu da manzon Allah suka ce mu ka ba mu dama duniya ta gaban su ka ba mu kulli kai tafiyarka yace gata ya tafi yana sauri yana cewa fustu na ta nasara wallahi in dai za su bani je ga annabi shikenan kafin ya je Jibril ya sauka yana cewa wa minan nas man yashri nafsahu ibtiga amr dhatillah wallahu raufun bil ibad yana zuwa annabi yace rabihal bai'u aba yahya sinikin ka yayi riba wallahi ciniki yayi riba, ciniki yayi riba. Ya rabu da duniyar dan yaje hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya tsira da addinin shi. To wannan hijirar da kake ji haka aka yi ta. Dan gidan Abu Salama, Ummu Salama, Abu Salama dan su da ta zo za ta yi hijira, dangin matar suka rike dan, dangin uwar suka rike dan, aka ja shi aka tsinka shi gida biyu. Haka ta taso ta yi hijira a ƙasa ita kadai Ummu Salama. Ummu Salama tun daga Madina a ƙasa, wallahi ta taho tana tafiya ba dare ba rana. Ta haɗu da wani mutum Usman bin Talha, ba ma musulmi ba ne. Ya ce, ya Ummu Salama, Hind binta Abi Umayya, ina za ki je? Ta ce, kun kore mu, kun hana mu addini, za mu je mu saraya a wani guri. Ke ce kadai a wannan daji kina tafiya? Ta ce, wallahi ma ma'i illallah, ba kowa tare da ni sai Allah. Kafiri ne, ya ce, wallahi ma laki min matrak, wallahi bai kamata in kyale ke ki tafi ke kadai a wannan dokar daji ba. Ya ɗauko abin hawa ya ajiye mata ta hau, ya rika jam'aka ainihin dokinta sai da ya kai ta har Madina. Ya ce, du nake zauje ki, ga inda mijinki can yake. Ya je ta tafi shi kuma ya juyo, ba ma musulmi ba ne, saboda rujula, saboda ɗan adamtaka, saboda sanin haƙƙin mace. A ce mata ta tako tun daga Makka har Madina a ƙasa za ta hijira. Duk wannan Allah bai manta da wannan azaba da suka sha ba. Bai manta ba, tafiyar kilomita a ƙasa nawa daga Makka zuwa Madina, ya kai daga nan zuwa Maiduguri. Amma mace za ta tafi a ƙasa, ba mota, ba abin hawa, ba wani ɗan asaba, ba a daidaita sahu a ƙasa. Wallazina hajaru fi sabilillah, waɗanda suka yi hijira fi sabilillah. Abin da ya sa Ubangiji ya sa ƙaidi malamai suka ce, saboda wancan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan ka yi hijira kuma da wata manufa, ko da wannan manufar ba haramun ba ce, amma dai ladan hijira ba za ka same shi ba. Ka yi hijira don ka samu kuɗi, don ka samu wata mata da kake so ka aura, don wata manufa a ƙasa. Annabi ya ce, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, wannan duk wahalar da ya sha ta hijira ta tsaya iya abin da ya yi hijira domin shi, ba zai samu ladan almuhajiruna ba. Saboda fa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya aw ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Saboda innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, wannan ikhlasu, wannan yi dan Allah, wannan tsaftace niyyar, ita ce babban abin da Allah yake nema a gare mu. Kada ji a sha wahalar banza, kada ji a sha kishirwar banza, kada ji a rasa bacci na banza. Ya zanto akwai ikhlasi, akwai yi dan Allah. Shi yasa har azumin nan Annabi yake jinjina mana, man sama ramadana imanan wahtisaban, tsaiwar dare, man kama ramadana imanan wahtisaban, man kama lailatul qadri imanan wahtisaban, sai ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saboda kowa ya tsarkake niyya, yayi abu dan Allah, yayi abu dan neman lada, ba dan biyarwa ba, ba dan wani ya ji ba, ba dan wani ya ce ya iya ba, ba dan a yi masa tafi ba, ba dan a yi masa kabbara ba, ba dan a sa shi a rediyo ko talabijin duniya ta ji ba. Wannan duk wani abu ne na abin duniya. Sai ya zanto iya ladanka kenan, an faɗa, an ji, an yaɗa. Amma Allah ba ka da lada ko na kwabo. Inna Allaha la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan wabtugiya bihi wajhu. Babu aikin da Allah yake karɓa, in ji Annabi, sai wanda ya zama tsantsa an yi shi dan Allah, kuma Allah aka nufa. din niyyar da ta lalace irin wannan Allah ba zai karba ba. Kar mutum ya rika ganin ya zo ranar kiyama da ayyuka cingim, Ubangiji ya zo yana tacewa yana ware na shi kai mamaki. Ai wannan ba danni aka yi ba, wannan ba danni aka yi ba, kaga ana kansulin ana kansulin, sai an zo cikin ɗari sai kaga an yi tik ɗin ɗaya, sai an zo ɗari a yi tik ɗin ɗaya, kai ta mamaki saboda zuciya ta gurɓace, niyya ta lalace. Wallahi magabatan mu aka ce mutum ko mutuwa aka gaya mishi, an yi mutuwa a gidan wani jana'iza ba saurin tafiya yake ba, sai ya tsaya ya tsarkake niyya don Allah zan je, don kada sai kamar ni ba a ganni ba a gidan mutuwa, yanzu an yi mutuwar ma wani ba a gan shi ba, wani bai ji labarin mutuwar ba ne, don haka za ka ji mutuwa nawa aka yi a gidan wani da wani ba ka je ba, me yasa? Saboda shi bai isa a je gidan shi ba, amma da wani da wani ya isa a je gidan shi, ko dan yana da hali ko dan kaza ko dan kaza, so kace ma an ka je a kanka a gurin binnewar, a gurin rasuwar, a gurin sallar, kowa ya san ka je, wanan ku ya ganka ba ku je kun gaisa da shi ba, to sai ni kaga din niyya fa ta lalace. To yana da kyau mu rika la'akari da niyya, innamal a'malu binniyat, din dan wannan ladan da aka ce kiradi muka je dan mu samu tudin wannan ladan da Annabi ya ce kamar girman dutsen Uhud, wallahi in ba dan haka bane ka je gurin binnewar, ka je gurin sallah amma babu lada. Wanda ka mun kyautata niyya ikhlasi kenan, wanda suka yi hijira din nan fi sabilillah thumma qutilu, sana ka zo aka kashe su a hanyar Allah, ma'ana suka mutu a dalilin kisa, a dalilin jihadi, aw matu, ko kuma mutuwa suka yi yani hatfa anfihim, mutuwa ta asibiti, mutuwa ta gida, mutuwa ta rashin lafiya, sai a ce matu, wannan kuma kutilu, kashe su aka yi, sun ma kutilu aka zo aka kashe su sun dai mutu, aw matu, ko mutuwa suka yi a gida, mutuwar gida, sai Ubangiji ya yi rantsuwa layarzuqannahumullahu rizqan hasana, wallahi sai Ubangiji ya azurta su wani irin arziki kuma mai kyan gaske. Ka duba rantsuwar da Allah ya yi, ga nuni tauhidi, kuma ya faɗa arzikin na kira, kuma ya sace ƙarfafa shi da mai kyau, rizqan hasana, aba'an hasana, wani irin arziki da kyauta mai kyau Ubangiji zai azurta su. Layarzuqannahum Allahu rizqan hasana, wani irin arziki ne? Ba arziki ne irin na duniya ba, ana nufin gidan daɗi, gidan aljanna, matabbata mai kyau, gurin zama mai kyau, gurin da babu wahala, babu tunani, babu duk wani rashin lafiya, ba kishirwa, ba yunwa, ba fargaba, ba tsoro, ba rashin security, komai ya tabbata na jin daɗi. Rizqan hasana, wa inna allaha lahu khairur raziqin, in kana neman fiyayyen mai azurtawa, fiyayyen mai ba da kyauta, fiyayyen mai ba da sakamako, ka samu Ubangiji, shi kenan an gama. Allah shi ne fiyayyen masu azurtawa, shi ya fi kowa mafi alkhairin azurtawa. Lahu khairur raziqin, arzikin Allah shi ne arziki. La yudkhilannahum, wallahi sai Ubangiji ya shigar da su, madkhalan, akwai wanda suka karanta da mudkhalan, mudkhal daga idkhal, madkhalan ismul makan na dakhala, duk ma'anar shi dai mashiga. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna, la yudkhilannahum madkhalan yardawnahu, la yudkhilannahum, wallahi sai Ubangiji ya shigar da su, mudkhalan, wata mashiga, yardawnahu, da su kansu sai sun ce mun yarda, mun amince, Allah ka game mana komai, yardawnahu, ya ko ba za su yarda ba, alhali Ubangiji ya yi musu arzikin abin da ba su taba zato suna tsammani ba, kuma bai janyo haƙuri da yi don Allah, domin hijira haƙuri ce, suna da damar da za su zauna su ƙi yin hijira, su koma kafircin, su koma saban, su ɓoye addinin ma, su ce ai har yanzu muna kan addininmu na gargajiya, su ci gaba da jin daɗinsu, amma ka kalli waccan wahala ta hijira, wadda muka buga maka misali da ita da ƴan gudun hijira da halin da suke ciki a yau. Amma wallahi duk wancan halin da ƴan gudun hijira suke da shi, yanzu da za a kawo sako na miliyan 100 a ce a kai musu, da kyar miliyan 10 za su ji. Sai ta yi biye-biye, sauran miliyan 90 duk a biye-biye za ta ƙare. Ko za ta isa? Kowa ya yi da ba za ta isa ba. Har abinci, tireloli an aika musu an neme su an rasa. Ko an gansu? Sun gudu a Sahara aka ce sun ɓuya. Sun nutse a cikin Sahara. Wallahi abincin bai isa gare su ba. Mutanen da ake so a tosaye musu. A ce ga saƙo a kai musu amma ba zai isa ba. An ce har dibino an aiko daga maka a kai musu. An yi fice fice da shi. An gan shi for sale ana sai da shi. Kuma an ce not for sale. Amma mun gan shi a gindin danja ana sayarwa. Dibino mai daɗi daga maka a kai wa 'yan gudun hijira saboda tausayi. Aka kuma ce not for sale. La yuba'a yuwazza'u majanan kyauta. A Najeriya kuma for sale. Kai, Allah ka shiryar da mu, Allah ka gyara mu. Wannan ƙasa fa akwai matsala wallahi. Kuma wallahi duk wanda ya ce wai laifin wane ne, wallahi ya yi ƙarya. Laifina ne, laifinka ne, haka ya kamata mu riƙa cewa. Laifin kowa ne. So da haka fatanmu Allah ya gyara mana ƙasanmu, Allah ya gyara al'ummarmu. To wannan ita ce babbar musifa. Saboda haka lalle mu rika kallon wannan hakuri da suka yi da abin da Ubangiji ya yi musu alkawari. To wallahi sai ya shigar da su wata mashiga wadda su kansu sai sun yarda da ita. Babu shakka ita ce aljanna. Wa inna Allaha la'alimun tabbas. Ubangiji masani ne, halimun, mai hakuri. Ya san halin da suka shiga, ya san yanayin da suka shiga, ya san hakurin da suka yi, ya san dauriyar da suka yi. Kuma Allah mai hakuri ne, mai jurewa ne bisa wulakancin da aka yi musu. A kan hanyar shi ne, suna son sa ne, suna so su bauta musu ne, aka wulakanta su, aka kore su daga jidatinsu. Shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo zai fita daga Makka sai da ya waiwayo ya kalli Makka. Ce maka Allah ya sani ina son ki, ina kaunar ki. Ba dan mutane na sun fitar da ni, sun kore ni daga cikin ki ba. Shi da kansa sai da ya faɗa haka. Mahaifata ce, ina son ki, ina son zama a cikin ki. Dole sai ta sa zan fita. Makkatul Mukarrama. To Annabi ba haka ya fita ya batta. A nan aka haife shi. Duk 'yan ƙasar ne galibinsu, haka aka kore su. To dai Allah bai manta ba, Allah ya yi haƙuri kuma yana sane. Wa inna Allaha la'alimun halim. Sai Ubangiji ya ce zalika.
Zalika wa man aqaba bi ma uqiba bi فَبُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ.
نعم.
إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
To sanda suka yi hijira suka dawo Madina, Allah ya ba su izini a can ayoyin baya cewa a sirama abinda ake musu. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أم بعد داما أم بعد إذني و ودنا دعك كوريس دنا دعك جدا جنسو با سيد با سادة با حق كوي دن سنسي ربنا الله شيني لفنس. تو أم بعد إذني ينسو cewa sirama su je su yi yaƙi duk wanda ya taɓa su taɓa shi. Amma da ba ba su izini ba, sai ake cewa ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, lokaci bai bata kunna, ku yi haƙuri, ku jure. Amma yanzu Allah ya ce an ba su izini. To da suka zo za su yi jihadi, su ma za su kai hari, su ma za su rama. Duk da haka fa ka duba adalcin musulunci, adalcin Ubangiji. Sai Ubangiji ya ce zalika, wannan kenan, wancan bayani da kaji kenan, ma'ana ya riga ya wuce, an yi hijira, an kore su, an wulakanta su amma ga sakamako da zai biyo baya. To su kuma sai aka zo ana cewa suna ramawa. Suna ramawa, suna kai hari. Su ma suna yakar waɗanda suka yake su. Duk da haka sai Ubangiji ya ce, "Wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi," duk wanda yayi ramuwa, yayi uquba da irin kwatankwacin abin da aka yi masa. Allah yana ishara ne ga musulmi da suke ramawa, ga musulmi da suke kai hari, ga musulmi da suke zuwa jihadi. Ana ganin cewa su ma suna korar waɗanda suka kore su daga gidajensu. Da Allah sun yi laifi ko ba su yi laifi ba? Ba su yi laifi ba, don su aka fara yi wa. Don a tambaya Allah ya ce, "Bi annahum zulimu," an zalunce su, an cuce su. To yanzu sai Allah ya ce, "Wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi," duk wanda yayi ramuwa da irin abin da aka yi mishi, duk wanda yayi uquba da irin abin da aka yi masa uquba da shi, na kora, na kokarin kashewa, "Thumma bughiya alai," daga nan aka zo aka sace zalunta shi, "La yansurannahu Allah," wallahi Allah zai taimake shi. Kaga nan Allah na rantsuwa zai taimaki musulmi. "In tansurullaha yansurkum wa la yansurannallahu may yansuru," duk mai taimakon Allah, Allah zai taimake shi. To Allah ya ce lalle Allah zai taimake shi. Allah ya amfani da sigar mutum daya, amma yana nufin jam'i, yana nufin jama'a waɗanda aka kore su suka zo suna kokarin su rama, suna kokarin su kai hari. Allah yake ce musu su ma su je su dau fansa, su ma su fito su yi jihadi. Lokaci yayi da bai kamata su zauna kada ana ta wulakanta su ba, su je su rama da irin abin da aka yi musu. Ma'ana kar su wuce gona kuma da iri, shine adalcin da Allah ya sake yi. Kar su yi sama da abin da aka yi musu. An kore su, su ma sun kora babu laifi. An kashe su, su ma idan sun kashe babu laifi. An bautar da su, idan sun bautar babu laifi. So da haka an yi 50-50, an rama bi misli ma uqiba bihi thumma bughiya alai la yansurannahu Allah inna Allaha la afuwun ghafur. Ubangiji ta'ala wallahi mai kauda kai ne, mai afuwa ne, kuma mai yawan gafara ne, subhanahu wa ta'ala. Na'am.
Zalika li'annallaha yuriju al-layla fi'n-nahari wa yuriju an-nahara fi'l-layli.
Na'am.
Wa annallaha sami'un basir.
Na'am.
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.
ذَلِكَ الله يَتِي حَكَ دَي وَتُوكَمَرْ يَدَّكَ دِي ذَلِكَ قُوكُمَ وَنْسَنْ كَيْنَ وَنْسَنْ بَيَانِي دَكَ دِي تُوَنَّنْ دَبَنْ مَيْزَمَنْ كَنْسَ. Zalika bi anna Allaha yuliju al-layla bin-nahar. Ubangijin da yace zai taimake su din nan, kuma mai afuwa ne, mai gafara ne. To wannan Ubangijin dan kasan zai iya, kuma yana da dama, kuma yana da iko. Shine Ubangijin da yuliju al-layla, yuliju daga ilati, al-ilatu al-idkhal, shigarwa. Al-idkhal, al-ilat, shigarwa. Saboda Ubangiji da kake ganinsa shi ne mai shigar da dare cikin yini, wa yulijun nahara fil layli, ya shigar da yini cikin dare. Me ake nufi da shigarwa? Shi ne wata ran dare ya fi tsayi, kaga ya shiga cikin yini kenan, ya janyo masa waɗansu awoyi. Ko kuma rana yini ta fi tsayi sai ta shiga cikin dare ta janyo waɗansu awoyi, sai ka zance yanzu ana wato dare mai tsayi, longer night, short night da sauransu, duk wannan aikin Allah ne. Wataran kuma ka gansu 50-50, waɗansu ƙasashen kuma in ka je hatta lokacin azumi ɗin nan, awannin da muke yi awa 12 ko 13, to su sai ka same su suna awa 16-17 da cikin azumi, tun daga fitowar alfijir ɗinsu zuwa faduwar ranarsu sai su yi wajen awa 10. 16-17 ma'ana daren shi ne ɗan kaɗan ka san sai mutum ya yi safar mai kyau shi ne amma yanzu ka ɗauko daga 5 yanzu 5 da minti 2 alfijir yake ketowa zuwa 6 da kamar da rabi da minti 8 awa nawa kenan tsakani sai 14 13 da wani abu 13 to akwai lokacin da zaka samu wata kasar su wallahi an tafi 16-17 har 19 da cikin azumi suke sauran yan awannin su ne ake a cikin dare to Ubangiji yana shigar da dare cikin yini ya shigar da yini cikin dare sannan kuma yana daga cikin ma'anar Allah bai taba sabawa ba ana samun ta'aqub al-layli wan-nahar ma'ana ba taba samun network ya tsaya ba dare ya ci zuwa ce ba network ai ta hakuri Allah ba taba samun rashin wannan network din ba jiya kamar yanzu muka tura wani mutum kudi fa ta hanyar ainihin wato POS din nan wallahi kudin bai je ba sai kamar yanzu 24 hours yana ta jira ya je bankin a ce ba su shigo ba ba network to aikin Allah ba ka samu wannan aka ce wallahi an tura ya je bankin a ce ba labari bai shigo ba a aikin Allah ba ka samu wannan in daren nan ya zo haka za ka ga ya tulubuhu hasisa yana neman sa da cewa lokacin fitarsa ya yi ya fita a wani aikin zai shigo so da ka aikin Allah kuma ba dare ba rana kullu yawmin huwa fi sha'an kuma yadda ka zo duniyan nan da iyaye da kakanni da suka zo suka tafi ba wanda ya taba cewa dare ya ci zuwa ko rana ta ci zuwa qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi laylin taskununa fi wai idan Allah ya sanya muku laylan dare sarmadan hayatan abadiyatan sarmadiyya har abada everlasting babu rana dare ne wai sai ka muku rana ne idan yazo da rana kuma shi ma qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi laylin wai sai zo da dare babu shi sai ta wa min ayatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara yana daga ayoyinsa ya sanya muku dare da yini kuke ganin su suke sassabawa to wannan ta'aqubin za su ta yi har zuwa ranar da Allah zai nade duniya idan ka dana to an yi dare biyu ana to an yi dare biyu ko sai ba dare biyu ake nufi ba ana nufi wai an samu rashin lafiyar rana ne ko wata Ubangiji ne yake dan tsoratar da bayi cewa an yi shekara da shekaru rana ba ta taba kin fitowa ba network bai tsaya ba to yanzu ko a dan tsaye da network din ne dan kadan ko Allah zai sa mutane su hankali sai ranar ta tsaya ta kiyin aiki agogan ya tsaya batirin ya tsaya zuwa dan wani lokaci watan yayi jajajir yake fito da haskensa annabi yace ayoyi ne guda biyu na Ubangiji yukhawwifu Allahu bihima ibada da Ubangiji yake tsoratar da bayinsa da su ko da yake ɗan duniyar yau masu ilimin zamani da ilimin taurari za su gaya maka cewa ai babu matsala zai fara ne daga karfe kaza ya kare zuwa karfe kaza ku ci gaba da harkokinku ku yi ta jin kaɗe-kaɗen ku da rairayenku sai ya ga musulmi yana ci gaba da jin music ɗinsa da kaɗe-kaɗe da bassinsa da ya ga masu zikiri sai ya kuke ɓata wani lokacin ku karfe kaza ranar za ta daina karfe kaza watan zai daina ka fi annabi sani ne baka bi shi ba amma cewa idan kun gansu fafza'u ila zikirillahi ku firgita ku yi ta zikiri ku yi sallah ku yi sadaka hatta yankashi fa ma bikum har abin ya yayi kaga annabi ya san zai yayi amma ga abin da Allah ke so a yi so ake ku sani cewa zunubi ya yi yawa ne a duniya wata shekarar ma sai kaga wata ya yi so biyu dan ai muku ishara cewa zunubi ya yi yawa a fa gyara a tuba matsala ta yi yawa a bayan ƙasa shi ne yasa Allah yake wannan irin solar eclipse din nan da sauransu ko wannan na wata ko na rana. Amma ba daidai ba ne mutum ya ce ba zai zikiri ba, ba zai yi sallah ba, ai dama an ce zai fara daga karfe 3 zuwa 4 da kwata. To in Allah ya fasa fa, akwai wanda ya ce miki dan me? Kuma abin da Allah ya ce so ai ya ga mun tsorata, kar mu gafala, bai kamata mutum ya gafala ba. To wannan aikin Allah ne, Ubangijin da yake yin wannan aiki shi ne fa zai taimake su, shi zai ba su gudunmuwa. Wa anna Allaha sami'un, kuma Allah ku sani mai ji ne, yana sanar da duk, yana ji yana ganin abubuwan da suke faruwa dangane da wulakanta masa bayin Allah musulmi da suka yi hijira. Zalika bi anna Allaha huwal haqq, Allah yace kuma wannan fa shine Ubangiji na gaskiya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, wa anna ma yad'una min dunihi al batil, kamar da ya faɗa cikin suratul Luqman. Zalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, abinda suke kira wanda ba Allah ba shine shirme, shine ƙarya, shine rashin tabbas, Allah shine ko gaskiya. Qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa, bal naqdhifu bil haqqi ala al batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiqu wa lakum al waylu mimma tasifun. Wa anna Allaha huwa al aliyyul kabir, kuma Allah shine al aliyyu zatan wa qadaran, al aliyyu madaukaki ga zati, madaukaki ga matsayi. Me ma'ana al aliyyu? Madaukaki a matsayinsa na yafi kowa, duk wanda ya baka doka sai ta ci karo da ta al aliyyu, sai ka ce akwai al aliyyu, tun daga iyaye, shugabanni, masu mulki, ofisan ka, kowaye ya ce kai azumin nan gobe ka ajiye shi, ranka ya daɗe, ko saboda ni a ni kawai ba na so ne a zo a yi min aiki kawai, kar wanda ya azumi gobe. Me yasa? Saboda yana sama da kai. Ka ce ranka ya daɗe, akwai kuma al aliyyu a saman kowa, shi ne Allah. To Allah yana da matsayin al aliyyu, in ya ba da doka ba wanda yake ci karo da nasa. Sannan zatin Allah ma al aliyyu ne. Usaymin yana fassara al aliyyu a cikin sharhin Asma'ullahil Husna, yace yana daukar kuma al aliyyu zatan, zatinsa kuma shi ma ya daukaka a sama yake. Sai ya zanto al aliyyu zatan, al aliyyu qadaran, girmansa madaukaki ne, zatinsa madaukaki ne, ta kowace sifa Allah al aliyyu ne. Al kabir kuma Allah babba ne, Allah ba a sukunta shi da kankanta. Ma'ana ko da baka taba ganin zatin Allah ba, hankalinka ba zai baka labarin cewa ma Allah dan kankani bane, ko zai baka? Domin dai ga sama, ga rana, wannan sama da muke gani Allah yana alfahari da halittarsa, ɗaya ce daga cikin halittunsa. Ƙasan nan da ba mu san iyakarta ba, Allah yana yawan bayanin girman halittarsa. To amma halitta ce daga cikin halittunsa, yaya kuma mahalicin? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mala'ika, yace akwai wani mala'ika tsayinsa ya kai saman bakwai, ya zarta saman bakwai, a ƙasa kuma ya wuce ƙasan bakwai, tsakanin gwiwarsa zuwa idan sawu tafiyar shekara 500, tsakanin idan sawunsa zuwa akhmasu qadamaihi tafin kafarsa tafiyar shekara 500. Mala'ika ne guda ɗaya. Sai Annabi yace to kuma me kake tsammanin mahalicci? Wannan halitta ce daga cikin halittu, me ya tsammanin ka ga mahalicci? Zuciyarka za ta gaya maka Allah dan kankani ne? Ba zai yi ba. Ma'ana Allah al-kabir ne, al-azim ne, mai girma ne, subhanahu azza-wajal. Ko da baka taba ganin zatinsa ba, to Allah yana da girma, kuma yana da girman matsayi a cikin zukatan masu imani. Allah yana da girma, yana da matsayi a zukatan masu imani. Ta irin waccan tunani, duk wanda ya baka doka, to ka tuna girman al-azim. Allahu huwa al-azim, Allahu huwa al-kabir, shi ne mai girma, babu wanda ya kai girmansa. Allah ta'ala ya samu dace. Za mu tsaya insha Allahu a nan, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wannan sanarwa ce? To ta ne. karatun ma ka sai zubi biyu ake ganin karanta kawai.